A yayin taron na haɗin gwiwa da sarakunan gargajiyar yankin da ya gudana a jihar Kaduna a ranar Litinin ne gwamnonin arewacin Najeriya 19 suka bayyana matsayinsu game da batun tsarin karɓa-karɓa da wajabcin maida shugabancin ƙasar zuwa kudanci wanda gwamnonin yankin kudu suka cimma a baya inda suka ce hakan ya sabawa kundin tsarin mulkin ƙasa kamar yadda gwamna Simon Lalong ya bayyana.
Wannan zaman ta gane cewa lallai ne a nemi hanyoyin zaman lafiya da kuma cin gaba tattalin arziki na arewa gabaki daya. Gana zabe na shugaba. Wayansu gwamnonin arewa sun ce ya kamata ta koma kudu. Amma kwanan nan an ji gwamnonin kudu sun ce dole ne a koma da mulki a kudu. To wannan taro ta ce ba daidai bane bisa ka'idan dokar Najeriya. Dokar Najeriya ta ce ba ana sa mutum dole ne ya yi zabe ba kuma ba ana sa mutum dole ne ya juye mulki ba.
Ko menene kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada a game da batun? Barista mai nasara Kogo Umar ya ce
magana karba da ake yi. Magana ce wadda take kula da tsagwaron san rai. Mutane da ya kamata su zama da tawa, su zama su suke zakarun gina ƙasa, su dauki kowane bangare na Najeriya. Tsarin mulkin Najeriya mun dinnan ya fito yayi bayanin cewa taken Najeriya shine haɗin kan ƙasa da kuma girmama bangare daban-daban. Shine zai kawo mana haɗin kai da cigaban al'umma. Wato daidai da sashe na 15 sakin sashe na 1. Tsarin mulkin Najeriya mu idan muka dauke shi da kyau yayi bayani dai akan wannan. Kuma idan demokradiya zamu to dole mu girmama mutane da tanajin tsarin mulki. Babu inda akai magana wata karba-karba. Gaba ɗaya a kundin tsarin mulkinmu da duka dokokin Najeriya babu wani wuri da ake da wannan shiyoyi ma guda shida babu ita. Wannan magana ce kawai kirkire-kirkire ne kawai na masu mafarki. Karba-karba tsari ne wanda yake jam'iyyar PDP ita ce kawai ta sa shi a sashe na 7. Kuma daga nan sauran jam'iyyu suka zo kawai suka ta dauka abin kamar matsayin wani bakan damiya.
Alhaji Aminu ya kodi mai sharhi ne kan al'amuran siyasa.
To al'amuran shugabancin Najeriya wanda yake da tsarkako dalili shi a jami'an siyasun nan baki daya sun raja akan wannan sha'ani. Kuma su gwamnati suna gani wanda ya dace shi a tabbatar da cewa shugabancin ya tafi kudu musamman ma gwamnatin kudu. Wannan matsaya da gwamnatin arewa suka yi su muna jin wancan shawara da gwamnatin kudu suka dauka su ya canza nasu suka yi wannan magana. Amma da lokacin da aka fara wannan yayin da aka dawo da tsarin demokradiyya da PDP ta je ta yi convention a Jos-o duka mutanen kudu ne a wancan lokacin. To an yi wannan ne ko da cewa ba cikin kundin tsarin mulki ana yi ne don a fahimci juna saboda ƙasar ta samu alƙibla kuma a zauna lafiya ba tare da rigima ba.
A game da wannan batu ga abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa.
Sunana Abdul Jawad Nasir. To abubuwan da za mu dinga dubawa a siyasance shi ne menene ya faru dangane da tsarin jam'iyyu kuma sannan su kansu jam'iyyun ya suke yin ka da wasu tsare-tsare wanda shi tsarin yana saɓawa tsarin mulki. Wannan abin da ya kamata kenan a dinga dubawa. Me kamata a ce misali ku da kuka san cewa za ku mulki jama'a ta hanyar jam'iyya sannan kuma ku yi tsarin da a cikin jam'iyyar kuma ya saba wa tsarin mulkin ƙasa ba wannan bai dace ba.
Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.